Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Talata 30 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Alheri da kanin labaran duniya.
To Mahmud, shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi alkawarin hada kan kasa da kuma aiki ba sani ba sabo a jawabinsa na farko bayan rantsar da shi a matsayin shugaban kasa. Masu zanga-zanga da dama sun yi arangama da jami'an tsaro a Dakar, babban birnin kasar Senegal jiya Litinin, bayan da aka hana su zuwa gidan wani dan siyasa. Kana shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da sabon doka hana luwaɗi da aka kafa a ƙasar Uganda da ya bayyana a matsayin abin kunya.
Kanin labaran duniyar kenan. To a Najeriya, bayan da aka rantsar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin sabon shugaban Najeriya, koyaya dangantaka za ta kasance tsakanin fadar shugaban ƙasa da sabon majalisar dokoki ta goma?
Mun ɗauri niyya mu ba wa gwamnatin goyon baya irin wanda ta dace, ba goyon baya da za ta walakantar da majalisa ba, ba goyon baya da za ci amanan al'umma ba, goyon baya akan abin da ya dace na gaskiya, ya dace a yi ƙasa ta gyaru.
Sannan za ku ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar, inda zai yi waiwaye kan gwamnatin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma kalubalen da ke gaban sabon gwamnatin shugaba Tinubu. Amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jiya Litinin aka rantsar da Bola Tinubu a matsayin shugaban ƙasar Najeriya, ƙasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. Bola Tinubu, ɗan shekaru 71, ya karɓi mulki a hannun Muhammadu Buhari biyo bayan zaben da aka gudana a watan Fabrairu. Tinubu ya karɓi mulki a daidai lokacin da 'yan Najeriya da dama ke fama da matsanancin ƙuncin rayuwa. Rashin aikin yi ya kai wani manzanin kakanika yi, yayin da tsadar rayuwa ta kai matakin da ya shige abin da aka gani cikin shekaru 18, inda ya karu da kashi 22 cikin 100. Jam'iyyun hamayya na kalubalantar zaben a kotuna, yayin da matasa a Najeriya da dama suka nuna rashin amincewa da sakamakon zaben. Sai dai Tinubu ya ci alwashin hada kan ƙasa. Najeriya ke kan gaba a jerin ƙasashen nahiyar Afirka masu albarkatun mai, sai dai tana fama da rashin shugabancin ƙwarai da cin hanci da rashawa da ya yi kanta a ƙasar. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Masu zanga-zanga da dama sun yi arangama da jami'an tsaro a Dakar, babban birnin ƙasar Senegal jiya Litinin, bayan da aka hana 'yan majalisa da magoya bayansu zuwa gidan wani fitaccen ɗan siyasa ɗan jam'iyyar hamayya da ake tuhuma da laifin fyaɗe da kuma cin zarafi. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa kan masu zanga-zanga da suka gina shingaye na wucin gadi a kan ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Dakar, suka kuma cinnawa motoci da wani gidan ginin ma'aikata wuta a wata unguwa. Wannan dai shine zagaye na baya-bayan nan da aka kwashe watanni ana tashe-tashen hankula sakamakon kin fita fili da shugaba Macky Sall yayi, ya ba da tabbacin cewa ba zai saki tsayawa takara a karo na uku ba, yayin da kuma ake kalubalantar kararraki da aka shigar a kotuna akan babban abokin hamayyarsa Usman Sonko, wanda ya musanta aikata ba daidai ba, ya kuma ce tuhumar da ake masa bita da kullin siyasa ne da nufin hana shi tsayawa takarar shugaban ƙasa a watan Fabrairu mai zuwa. Ministan cikin gida na ƙasar Senegal ya ce ayarin na ranar Lahadi ba su nemi izini ba, kuma an dakatar da su ne saboda dalilai na tsaro. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da sabuwar dokar hana luwaɗi da aka kafa a ƙasar Uganda da ya bayyana a matsayin abin kunya da kuma mummunan take haƙƙin ɗan adam na duniya. A cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Litinin, Biden ya ce dokar ita ce mataki na baya-bayan nan a jerin take-taken ƙin wato take haƙƙin ɗan adam da cin hanci da rashawa a Uganda. Membobin ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗigo na Uganda sun nuna kaduwa bayan zartar da dokar haramta luwaɗin da maɗigo, wanda shugaba Yoweri Museveni ya sanya wa hannu a jiya Litinin, suka kuma yi kira da a soke ta, yayin da suka ce za su shigar da ƙara Masu sukar sun ce dokar wacce ta ba da damar daurin rai da rai da kuma hukuncin kisa a wasu lokuta ta yi tsauri kuma ta kasance mafi tsanani a duniya. Sabuwar dokar ta fayyace cewa ba za a tuhumi mutum domin ya fita ya bayyana cewa shi dan luwadi ba, amma ta ce za a yankewa wanda ya aikata luwadi hukuncin daurin rai da rai.
Nan ba da jimawa ba, Alheri za ta sake dawowa da karshen labaran duniyar, amma kafin nan bar mu duba wannan rahoto. A Najeriya, sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa za ta yi aiki tare da majalisar dokokin kasar wajen gudanar da al'amuran rayuwar kasa. Tinubu ya bayyana hakan ne a jawabinsa na farko da ya bayar rantsar da shi da aka yi a matsayin shugaban kasa, sai dai wasu sabbin 'yan majalisun sun bayyana ra'ayi mabambanta akan batun yin aiki da bangaren nazartaswa. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani daga Abuja.
Jawabin shugaba Bola Ahmed Tinubu na nuna zimmarsa ta neman haɗin kai da sashen majalisa wajen gudanar da lamuran mulki don zaman doya da manja na sasan biyu kan kawo cikas ga gwamnatin demokradiyya. Mutukar ba za ta rika karya doka da gangan ba. In za a tuna, ba kamar yanda aka samu rashin fahimtar juna tsakanin gwamnatin Buhari a wa'adinta na farko da majalisa ta takwas ƙarƙashin Bukola Saraki. An samu sauyi a ƙarshen wa'adi a majalisa ta tara mai gama aiki ƙarƙashin Ahmad Lawan da aka ɗauke ta a matsayin 'yar amshin shata ta gwamnati da ta bar gado. Sabon sanata Ahmad Aliyu Wadada, wanda tsohon dan majalisar wakilai ne, ya ce sam ba za su zama 'yan amshin shata ba.
Mun ɗauri niyya mu ba wa gwamnatin goyon baya irin wanda ta dace, ba goyon baya da za ta walakantar da majalisa ba, ba goyon baya da za ci amanan al'umma ba, goyon baya a kan abin da ya dace na gaskiya, ya dace a yi ƙasa ta gyaru. Muna da niyyar ba da wannan goyon baya, amma in ta wuce layi za ta kai ga take hakkin talaka, za ta kai ga lalata ƙasa, ko ya ake so ba za mu yi ba. Ni kuma zan kasance kan gaban yaki kan wannan.
Wato ba za ku zama 'yan anshin shata ba ke?
Bai yiwuwa mu zama 'yan anshin shata wa kowa a wannan lokaci.
Shi kuma ɗan majalisar wakilai daga Jos Basa a jihar Filato, Muhammad Adam Alkali, ya nuna gamsuwa ne da salon mulkin Buhari da kuma shigowar Tinubu.
Babban abun farin ciki shine mutum ya fara abu ya gama lafiya. Daka muna taya mai girma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya mulki shekara 8 kuma ya gama lafiya. Ɗabi'un Buhari duka kyawawa ne. Abinda shi wannan shugaban ƙasa ya fi kamata mai da hankali a kai shine haɗa kan ƙasa. Zaɓensa ya jawo kace na ce ya raba kan al'umma da ƙabilu da addinai. So babban abin da ya fi kamata ya fara mai da hankali shine haɗa kan al'ummar Najeriya ba tare da bangaranci na addini ko na ƙabilanci ko na shiya ba. Abu na biyu shine maganan tsaro. Wannan abu ne da ya daɗe yana cima 'yan Najeriya tuwa gwarya. Abu na ƙarshe shine maganan talauci.
Shugaban jam'iyyar SDP da ya halarci taron rantsuwar Shehu Gabam ya shawarci 'yan majalisar ne da su rika duba bukatun ƙasa fiye da na jam'iyya wajen gudanar da ayyukansu na dokoki.
Na farko, a tunaninmu Najeriya ta ci gaba, muna da population da yake ɗara miliyan 200, dole a buɗe hanyar tattalin arzikin ƙasar Najeriya, wato Land Use Act. A bar states su yi amfani da arzikin da Allah ya ba su, su kirkiro shi, su sai da shi, sannan su ba federal certain percentage. Na biyu, mun gaya musu cewa ya kamata local government su samu direct autonomy, saboda samu arziki daga local government. A dakatar da mutanen da suke barin ƙauyuka suna tahowa state, suna tahowa capital na Abuja, saboda babu abu ne.
A watan nan na Yuni mai shigowa za a rantsar da sabuwar majalisar wacce ita ce ta goma a tarihin demokradiyyar Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Rundunar sojin jamhuriyar Nijar ta sanar jiya Litinin cewa an kashe masu ra'ayin jihadi a 57 da suka hada da manyan jami'an kungiyar IS a wani samame na haɗin gwiwa da aka kai da Najeriya. Sanarwar ta ce farmakin da aka yi na tsawon kwanaki 22 da aka kawo ƙarshe a ranar Lahadin da ta gabata, an auna wata maɓoyar 'yan ta'adda ta Daesh a yammacin Afirka a garin Erege da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke kan iyaka da Nijar. 'yan ta'adda 55 da aka kashe sun hada da manyan hafsoshin soji da dama da kuma shugabannin addini na kungiyar. Sojoji biyu ne suka mutu, sannan uku kuma suka samu raunuka yayin da aka kai farmakin, yayin da kuma aka lalata motoci 13, babura 13 da kuma motoci da aka dana wa nakiya guda 5. Yankin tafkin caji da ke da fadin gaske da ya ratsa kasashen Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ya yi kaurin suna a kasancewarsa mafakar mayakan jihadi na Boko Haram da kuma ISWAP. Daga ƙarshe ana ci gaba da harbe-harbe da kone-kone a jihar Manipur da ke arewa maso gabashin Indiya, inda aka yi artabo tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawayen ƙabilu a ranar Lahadin da ta gabata, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 5. Jihar da ke da makwabtaka da Myanmar ta shafe makonni tana fama da tashe-tashen hankula bayan da membobin waɗansu ƙabilu da akasarinsu Kristoci ne suka yi arangama da mabiya addinin Hindu masu rinjaye kan bukatunsu na cin moriyar tattalin arziki na musamman. Fiye da mutane 77 aka kashe a fadan da ya kasance rikicin kabilanci mafi muni da jihar ta fuskanta cikin shekaru da dama. Ɗaruruwan mutane sun jakata yayin da sama da 35,000 suka rasa matsugunansu.
A gaida alheri Grace Abdu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 12, 6 na safe kenan da minti 12 a Nijar, Najeriya, Kamaru da Chadi, 5 na safe kenan da minti 12 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Lokacin da Buhari ya zo ana sayar da buhun shinkafa naira 700. Yau ka saya kai? Buhari ya samu ana sayar da fetur naira 64. Yau nawa ake sayarwa? Buhari ya samu ana sayar da dala naira 157. Yau nawa ake sayarwa?
700 dala. Amma yanzu shi ne in Buhari ya zo kamar wani switch ne za a samu wanda in ya kunna ya kashe kamar da naira da sanza ko kuma tsaya ya ce kun farkunu abu ya sake faru.
Ko ba komai al'ummar Najeriya sun yi wa Buhari uzuri. Dukkan shugaban da aka taɓa yi a Najeriya ba wanda al'ummar Najeriya suka yi masa uzuri, suka ba shi dama ya yi abin da yake so kamar Buhari.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau da gobe da bata bar komai ba ta sayo Muhammadu Buhari ya koma tsohon shugaban Najeriya bayan gagarumin shagalin da aka yi Abuja na rantsar da magajinsa wato Sanata Bola Ahmed Tinubu da kuma shi ma mataimakinsa Kashim Shettima a matsayin sababbin shugabannin Najeriya. Da yake yanzu Najeriya ta sauya sabon shafi, ya 'yan Najeriya suke kallon gwamnatin shekaru 8 da wa'adodi guda 2 da suka gabata a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba Muhammadu Buhari?
Sunana Jawar Ahmadu daga Gombe. Shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tsakani da Allah bai cimma burinsa ba. Dalilin kuwa shi ne duk 'yan Najeriya babu wanda bai yi tsammanin cewa Buhari idan ya zo ya zama shugaban ƙasa abinda Najeriya za ta kasance ba halin da muke ciki yanzu ba. Abun bakin ciki da kalma da bakinsa ya ce za a sai da litan mai naira 40, aka waye gari ana sai da litan mai naira 200. Yanzu gas lita ɗaya, sanda muka sai gas naira 1000 lita ɗaya. A arewa meye muka yi ribanta a kai? Babu.
Sunana injiniya Ahmad Zakari Ngurode. Ɗaya daga cikin alkawarin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya dauka a lokacin da yake neman a zabe shi shine idan aka zabe shi ya zama shugaban kasa zai farfado da tattalin arzikin Najeriya. To a wannan fuskan ya yi kokari kwarai da gaske domin ya farfado da tattalin arzikin kasa. Nan ma an samu matsaloli kwarai da gaske, amma za a iya cewa ya samu kashi 60 daga cikin 100 wajen tabbatar da ya farfado da tattalin arzikin Najeriya. Saboda haka za mu iya cewa daga cikin alkawuran da shi shugaba Muhammadu Buhari ya dauka wa 'yan Najeriya ya samu kashi 70.5 daga cikin 100.
Haka ne. To, a cikin wannan shiri wanda shine kashi na biyu na muhawara ta musamman da muka shirya a kan canjin mulkin da aka samu a Najeriya, inda muka gayyato manyan jigogin manyan jam'iyyu guda hudu da suka hada da Salihu Mustapha na APC da Yunusa Tanko na Labour da Buba Galadima na NNPP da kuma Dodo Oroji na PDP. Yau za mu bayo shi Mustapha Salihu na APC ne dama ya kare kansa daga zarge-zargen da ya sha fama da su a kashin farko na wannan tattaunawa daga wurin abokan tattaunawa tashi ko kuma abokan muhawara tashi. Malamai, mu je.
Komrade Mustapha Salihu, me zaka ce ka ji abin da?
Alhamdulillah, sami alimin bismillahir rahmanir rahim. Na farko dai bai ma ji bayanai, ba na so in yi korafi akan bayanan da suka yi, domin ba na so in mai da abin personal. Ina so in yi magana ne akan alƙaluma, ba in yi magana akan mutane ba. Dukansu kowa, kamar wanda ya magana na farko injiniya da shi dakta, dukansu yi magana yadda aka yi aka fara jam'iyyomin nan da su. To, mun ma da muna da nake zama nan da ni aka fara su. In kuma za mu je mu yi maganan mutane, kamar shi injiniya ya yi daɗi da shi shugabannin jam'iyya a lokacin da muka yi CPC
shi
ne sakatarensa, kuma shi ma muna in za mu korafi muna da korafi a kan yadda ya shugabancinsa. So, ba na so mu kunkuji kuma wannan gefe. Ina so ne mu magana a kan ƙarƙaluma na gwamnati
ne muku jagorin
na abinda ya gada. Shekara takwas na shugaba Muhammadu Buhari, tabbas mutane suna da tsammani. Tsammanin da suke da shi shi ne in Buhari ya zo kamar wani switch ne za a samu wanda in ya kunna ya kashe kamar na yana da canza, ko kuma tsaya ya ce kun farkunu abu ya suke faru. So, wannan shi ne tsammanin da mutane suke da shi. Sannan bala'in da Buhari ya samu Najeriya a yadda take a lokacin, ina so in tsokaci a kai kaɗan, don a lokacin na san cewa akwai jihohi 21 wanda ba su yi biyan albashi na farko kenan. A lokacin na san cewa masallatunmu a nan Abuja da coci-coci dinmu a nan Abuja ba ka san gaje ba, domin ana shigowa a sabon a gaba ɗaya gefen ingurusun Abuja. In fact, anya taki United Nations anya taki first headquarter a nan cikin garin Abuja a lokacin. Kuma a taƙin nan ba wai a za a yi shi yau gobe kusan kullum. Yin an zaɓi a kubuwa ba za a yi shi a yanayi a gobe, ba yanayi ba za a yi nan. Sannan haka nan ganin yadda yanayin masu akwai lokacin da aka Kano cikin garin Kano kanta ya kusan amuri kusan sha wani abu ba ta hannun gwamnati, tana hannun yaran Boko Haram. Allah ya sa lokacin ni na Kano ban juma'a wanda abin ya faru. So, ba a duka ya mun sani. Sannan a harkar tsaro da abin da na sani kenan. Don nijirai kenan da za'a ina da digiri na digiri wato dakta kenan a kan harkar tsaro, security studies, wanda abinda na karanta kenan. Kuma na aikin soja na san a lokacin ina cikin wanda suka fara da Boko Haram da farko kafin na bari na shiga siyasa. So, na san me muke ciki a lokacin nan. Sannan da Buhari ya tafi mulkin nan ya zo ya samu cewa taskar Najeriya babu komai. So, dole ne ya zama cewa mun shiga recession.
Shi yasa ake cewa ka karbi bashi ke.
An shiga recession an fita, sai ka shiga sai ka fita.
Shi ne kuma Galadima duba mana yanzu bari mu mu shiga ma tunda na lura an fara kama gana ayyukan gwamnati. Shugaba Buhari ya yi alkawari uku wanda kana ɗaya daga waɗanda suka fara tallata waɗannan abubuwan a duniya. Ya yi maganan tattalin arziki, maganin harkar cin hanci da rashawa, tsaro da sauransu, musamman ma wani abuwa guda. Shin, nisa a tunanin ka nisa ake cewa bai cimma waɗannan, yawanci yana da wasu na cewa ba abin da ke bai cimma waɗannan ba.
To, kai ka san mutanen Najeriya suna alƙalan kansu.
ko ya cimma ko bai cimma ba sun fi kowa sani. Buhari ya fito daga jihar Katsina. A yanzu nan da nake gaya maka a jiya-jiya akwai ƙauyen da aka tayara Katsina. Me aka yi?
Barayin mutane.
To, haƙƙi ne na shugaban ƙasa domin tsaro da soja da polis duka a hannun shugaban ƙasa suke ba a hannun gwamna ba. Ɗaya kenan. Na biyu, lokacin da Buhari ya zo ana sai da buhun shinkafa naira 700. Yau nawa ka sai kai? A bayan nan.
Ne ya ke wajen 50 da haka.
Buhari ya samu ana sai da fetur naira 64. Yau nawa ake sayarwa?
Yanzu yana kewa naira 190 abu.
Buhari ya samu ana sai da dala naira 157. Yau nawa ake sayarwa?
700.
So ai abin an ce da kare ana biki a gidansu. Yace ga ne a ƙasa. Ko ba komai al'ummar Najeriya sun yi wa Buhari uzuri dukkan shugaban da aka taɓa yi a Najeriya. Ba wanda al'ummar Najeriya suka yi masa uzuri suka ba shi dama yayi abin da yake so kamar Buhari. Kuma zan inda Buhari zai dauke mu ya mai da mu lokacin da Jonathan ya bari wallahi tallahi tafi za mu masa maraka shi zuwa daura.
Wannan
al'umma da shi injiniya fara da shi al'umma wanda bai gode su ba.
Eh za mu zo ka
mun ba za ka yi tuzi Najeriya ita kamar ita kasa ne ita kare ba za ka yi tuzi duniya ba.
In amma ka yi bayani a lokacin da kake yi magana da kai hakuri
da garan dala kan
kai hakuri
da wani abin da kasa yanzu.
Eh ya manta cewa da Buhari muka yi ta zanga-zanga a kan irin wayannan abubuwan da muke zance a ƙasar nan ko 'yan Najeriya sun manta ne. Ni ba sai da aka yi min ɗaurin cin amanar ƙasa saboda mun shirya zanga-zanga da shi da Ojukwu da Balara da Musa da Falaye da Tunji Brasway da sauranmu. Dukkanmu nan. Wayannan sun zo cin arziki ne. Buhari ya fi kowa sani. Ni muka je muka kawo shi cikin siyasa shi yana ina 2002.
A ni na san lokacin da
Janwari a gidan Bashir Dalhatu na kira mitin na mutum 34 su Adana su Dan Dr. Abdulkadir su Bashir Dalhatu su Sulaiman Hamma su Dr. Yabibu su Abubakar Musa Yabiri da sauranmu saboda irin abubuwan da Obasanjo yake yi wa ɗan arewa ana kashe su OPC a Lagos da kuma irin abin da yake wa iyalan Abacha muka zauna muka yi nazari yaya za mu taka masa birki.
Na san lokacin
muka ɗauki muka ce a je a yi wa Buhari magana, a je a yi wa Sanda Awoni magana, a je a yi wa Umar Shinkafi magana. Sanda Awoni ya ce baya yi domin shi ya kawo Buhari. Shinkafi ya ce yi duba mu goya Obasanjo baya in zai tafi ni ma ya taimaka min in zama. Buhari ne in mun je gun shi sai ya ɗau takarda yana karantawa. Ba jarin duniya nan da bai yi siyasa ba. Uwa uba maciya amana in yanzu mun sa shi a gaba shi in ya juya za mu bace in an ba mu kuɗi. da mun fi shalarci.
Tuwa gaishe ku, sunan za mu daga aya sai Allah ya kama rana a cewa muna fatan mu dawo mu ci gaba da kawo muku ci gaba wannan muhawara tsakanin waɗannan jigogi na manyan jam'iyyun Najeriya. Kuma a shiri mai zuwa ɗin za mu ji shin waɗannan abubuwa ne muhaji ka sayi wanda dole sai ita sabuwar gwamnati ta tunkare su, sannan kuma akwai wani abu koda guda ɗaya ne da 'yan adawa za su dubi Buhari su jinjina masa a kansa. Sai ku jira mu a rana wata domin ci gaba wannan muhawara. Yanzu muna gode wa baƙin namu Salihu Mustapha na APC, Yunus Tanko na Labour Party, Buba Galadima na NNPP da Dodo Oroji na PDP, sannan da shi jigon tafiyar Nasiru Adamu Kaya wakilin mu na Abuja da ya haɗa su ya shirya wannan muhawara tsakanin su. A madadin su duka, ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga wannan sakon.
Baki
baki
baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kamar daga sayar da 'yan takara, ganganin yakin neman zabe, alƙawuran siyasa da romon demokradiyya har ya zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka. Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirin mu na safe karfe 6 agogon Najeriya da Nijar, 7 agogon GMT da Ghana.
To kafin mu karkare shirin ga alheri, ta dawo da labaran duniya a takaice.
Haka yake Mahmud. Jiya Litinin aka rantsar da Bola Tinubu a matsayin shugaban kasar Najeriya, kasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. Bola Tinubu dan shekaru 71 ya karɓi mulki a hannun Muhammadu Buhari biyo bayan zaben da aka gudana a watan Fabrairu. Tinubu ya karɓi mulki a daidai lokacin da 'yan Najeriya da dama suke fama da matsanancin ƙuncin rayuwa. Rashin aikin yi ya kai wani minzanin kakanika yi, yayin da tsadar rayuwa ta kai matakin da ya shige abin da aka gani cikin shekaru 18, inda ya karu da kashi 22 cikin 100. Masu zanga-zanga da dama sun yi arangama da jami'an tsaro a dakar babban birnin ƙasar Senegal jiya Litinin, bayan da aka hana 'yan majalisa da magoya bayan su zuwa gidan wani fitaccen ɗan siyasa ɗan jam'iyyar Hamayya da ake tuhuma da laifin fyaɗe da kuma cin zarafi. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa kan masu zanga-zanga da suka gina shingaye na wucin gadi a kan ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Dakar, suka kuma cinna motoci da wani ginin ma'aikata wuta a wata unguwa. Wannan dai shi ne zagaye na baya-bayan nan da aka kwashe watanni ana tashin hankali sakamakon ƙin fita fili da shugaba Macky Sall ya yi. Ya ba da tabbacin cewa ba zai sake tsayawa takara a karo na uku ba, yayin da kuma ake kalubalantar ƙararrakin da aka shigar a kotuna akan babban abokin hamayyarsa Usman Sonko, wanda ya musanta aikata ba daidai ba, ya kuma ce tuhumar da ake masa bita da kullin siyasa ne da nufin hana shi tsayawa takarar shugaban ƙasa a watan Fabrairu. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da sabuwar dokar hana luwaɗi da aka kafa a ƙasar Uganda, da ya bayyana a matsayin abin kunya da kuma mummunan take hakkin ɗan adam a duniya.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana, za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta muna nan kodayaushe a shafinmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika za ku iya ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter, Instagram da kuma YouTube domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu kan a madadin Alheri Grace Abdu wacce ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Jumbe Hamza da haɗa mana shi. Sai injiniyanmu Bob, ni Mahmud Dalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.